يا الله يا الله نهوكا الله نتينين ركا بروتكا تنتبوا
babu adadin alkalman da lissafin alwan da ake cewa a kowace rana. Sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya ta naira 70. So amma muka zo makarantun cin ana ciyar da su aka naira 70 ɗin, da ka ji an tara an ba su biskit, biskit ne fi naira 10 ba. Ya yi tsada da yawa naira 10 amma an ci naira 70 ake ciyar da shi. Amma yi musu uzurin cewa an ba da shi ne akan haka kwan gida da muka saba a Najeriya da tuwatuwa da nan da can da abubuwa. Amma duk tuwatuwar da ake a ba da abin naira 10 a naira 70 wannan ba bai kama adalci ba. Sannan abu na biyu, harkanan ta shirya ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafa wa manoma gwiwa, amma an jana su wasu abu daga waje.
Ta gwamnatin tarayya da ta tsara abin nan tana da tsarurruka wanda ta fitar ga yadda za a tafiyar da ciyar wannan. To amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba, ma ba dai su sanya cikakken tsarin yake.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta, yau shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya, inda yanzu haka ake gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na ƙasar da kuma birnin tarayya Abuja. Shirin da ya samu kyakkyawar karɓuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari.
A tare da ni akwai Malam Sani Rajiu, wanda shine shugaban makarantar primary ta Jambulo a nan birnin Kano. Malam Sani Rajiu, barka da
warhaka. Barka, assalamu alaikum.
Sannan kuma sai Comrade Tahir Mahmud Sale, babban jami'i ne a wata kungiya da ake cewa Bridge Nigeria Initiative BNI, wanda suke rajin bunƙasa sha'anin ilimi musamman a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin Najeriya. Comrade Tahir, barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Sannan ina tare da Malam Abdullahi Ja'afar, shi kuma yana daga cikin rukunin mutanen da aka ɗauka a tsarin wucin gadi don dabibiyar yadda al'amuran nan suke tafiya a wasu daga cikin makarantu na jihar Kano. Malam Ja'afar, barka da warhaka.
Jama'a, assalamu alaikum.
Zan fara da Malam Tahir, ko kuma ce Comrade Tahir Mahmud, tunda ita wannan kungiya ta Bridge Nigeria tana aiki ne akan ilimi musamman a matakin farko, kuma tana gudanar da aikace-aikace wanda ya hada da madidiyar wannan tsari na gwamnatin tarayya na ciyarwa a makarantun primary. Malam Tahir, tunda kuna bibiya, me ake ciki game da bincikenku ne ya nuna game da wannan tsarin ciyarwa na gwamnatin tarayya Najeriya?
To a gaskiya dai, tunda muka fara bibiya muka fara samun matsaloli nan da can. Daya daga cikin matsalolin da muke shine babu abin da ke da statistics, ba san me da ke wato
alƙalmu
ga alƙalmu na lissafin adadin ɗaliban da ke ciyarwa. Mataimakin shugaban ƙasa ya ce ana ciyar da ɗalibai miliyan 700,600, wanda kuma ita shugaban kula da wannan harkar ciyarwa Mrs. Maryam Uwais, kuma ba da shugaban ƙasa shawara kan wannan, ta ce cewa ita ana ciyar da adadin mutane miliyan 644, wanda shi kuma sakataren gwamnatin Najeriya wato boss yake cewa ana ciyar da ɗalibai miliyan 700,000. Wato muka ne yadda suka faɗi kowane adadin ya tabbata cewa akwai matsaloli, wato babu adadin alƙalman da lissafin ɗaliban da ake cewa a kowace rana. Sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya ta naira 70. So amma muka zo makarantun cin ana ciyar da su aka naira 70 ɗin, da ka ji an tara an ba su biskit, biskit ne fi naira 10 ba. Ya yi tsada da yawa naira 10 amma an ci naira 70 ake ciyar da shi. Ma yi musu uzurin cewa an ba da shi ne akan haka kwan gida da muka saba a Najeriya da tuwatuwa da nan da can da abubuwa. Amma duk tuwatuwar da ake a ba da abin naira 10 a naira 70 wannan ba bai kama adalci ba, na farko kenan. Sannan abu na biyu, harkanan ta ciyarwar ciyar da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafa wa manoma gwiwa, amma an jana su wasu abu daga waje, wannan kana gani ka tabbatar cewa ba a
ce. Wato yana ɗaya daga cikin hikimomin kullo da shirin a ƙarfafa tattalin arzikin manoma.
Wato kuma yana cikin program, wato shirin da gwamnati ke kira SIP, wato Social Intervention Program. Social Intervention Program ya haɗa abubuwa da yawa na taimakawa al'umma ɓangaren sana'o'i, har da wannan empower, shirin empower na malamai yana ciki, da shi wannan abin da ke kira da National Homegrown School Feeding Program, shi ma yana cikin wannan SIP. To tun da an yi shirin domin taimakawa al'umma,
hadda manoma sun kansu wanda gwamnatin tarihi cewa ana so a karfafa manoma a ba su dama su yi noma su in ba su kayan su ba za a ce za a ci da ƙasa baki ɗaya mutarin ba ya za a ci maka musu amma in ana siyan kayayyakin na can da ya ci maka musu amma problem din da yake faruwa kuma tsalle ke faruwa shi ne ba a gurin da ake siyan kayan ba ka je ka so ba tira shago ka zo ka ba ɗalibai abin naira goma ka so da shi ka ci naira saba'in ka sai da shi wannan ne daga cikin matsalolin da muke fuskanta a gurin wannan rabon abincin ban da wannan mun ta kokarin cewa a ce mun samu damar zarafin tattauna da shi shugaban shiri na wannan abin na Kano wato program manager duk ita muka yi gurin neman sa mun gurbar da shi sannan ita gwamnati ta ba da number 1 take cewa duk wanda izo neman aikin bashi abinci wato contractor ko kuma ce musu vendor idan ka je baka samu ba ga lambar waya da zaka kira to mu kuma ce lambar waya aka ware mai domin yin korafi lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira ma na kira su 30 ba daga ba har yau daga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan mun ga dakirwa yaran nan abinci akan leda mun ga dakirwa mutum a kan littafin su mun ga ana musu abinci akan jakunkunan su wannan duk ba daidai bane wani kulan kan da yake cirewa ga mutum abinci ya samu yake
malam san rabi ka ji abin da wato Comrade Tahir yake faɗa a binciken da suka yi na ƙungiyar ta Bridge Nigeria Initiative ku ne kuke mu'amala ta kai tsaye da yaran nan ɗaliban nan a makarantun ku na primary kai a taka makarantar yaya al'amari yake
to kafin na ce a makaranta ta na farko akwai matsala ta farko wacce ta haifar da dukkan matsalolin ma da ake tunanin samu ita gwamnatin tarayya da ta tsara abin nan tana da tsarirrika wanda ta fitar ga yadda za a tafiyar da ciyar wannan to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba ma bare su sanya cikakken tsarin yake sannan babu hannun headmaster a ciki to kaga headmaster kuma shine mai kula da yara shine mai kula da makaranta ya kamata a ce yana da
malamai a ƙarƙashin su
yawa malamai a ƙarƙashin su ciki yana da hannu 100% akan yanda za a ciyar da yaransa tunda yayansa ne saboda haka yana da hannu akan yanda malamansa za su kula da wannan ciyarwa to saboda haka dole a samu matsala idan shi ba shi da hannu dan hurmanta ba shi da yanda zai ce wa me ka abinci dan me kai kaza dan me ba kai kaza ba duk suna ganin tunda ba shi alat za su ji kawai kuma bai sai tsaye da alat din nan ba kuma in an samu wata matsala bai sai ce kada a zubawa na kudin sa to kaga akwai matsala amma lokacin da state suke bamu mu ne muke da ruwa da tsaki akan abincin makarantar mu sai abinda ma kake so a dafa a ranar shi za a dafa kuma za a dafa shi akan lokaci za kuma a kai wa yara akan lokaci to amma tunda ya koma wannan sai dai kaga an dafo an kawo ma to yake da matsala amma mu a makarantar mu muna kokari duk da haka tunda yaran nan a karkashin mu suke amana ne a hannun mu kuma muna kokarin tunatar da su wanda suke kula da abin a mataki na karamar hukuma cewa ga matsala kaza mun gani ga matsala kaza ya kamata a gyara tunda abincin nan wani lokacin wani zai kawo makare ba zai kashi akan lokaci ba kuma lokacin yara kamar yadda yake kowane abu a tsare yake akwai period akwai lokacin break ya kamata a ce abinci yana makaranta kafin break yara in sun fito break su ci abinci su koma aji to wani sai bayan break ma zai kawo abincin kaga dole a tsaye da wata period a ba yara abinci to kaga an yi asarar wannan period din sakamakon wannan rabon abincin da aka yi
waɗannan al'amura da kake lissafa wannan kai tsaye za a iya cewa suna daga cikin ƙalubalen aiwatar da wannan shiri kun haskawa kamar su hukumomi baya ga duk da cewa kai magana ka ce a local government kun tuntuɓa ko kun sanar da su akwai mataki na ga misali a can sama da kuke ɗauka ko da a jiha ne cewa to ga halin da kike ciki
to ai babu yanda za a yi ka san ma wajen wa za ka dosa a jiha tunda da sai yanda tafiyar take shi ne da ka ga a CRC matsalar ka za su yi kokarin su warware to yanzu su kansu CRC sai abin da aka turo musu za dai kawai a kawo musu malaman nan ai masu dafa abincin nan a ce ga su nan a zo wajen su a karbi kwai da lemo da biskit to amma su ma CRC ta local government ni ban ga cewa suna da damar yanda za su hukunta wani ko kuma su sa wani ya gyara duk irin wannan da bibiya babu to mun yi kokari dai muna tunatar da su amma a gaskiya babu wani waje da muka fahimta cewa can za ka je ka kai kukanka akan wannan
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. Dalheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya